على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأيوب الصبر شابير قوات الزقعنا شكرا دونا دقليو كلا روين دبيو بيداتي دا عشرين دشيدا قوات الشيدا shekara ta 2021 zamu ci gaba da karatun manzumatu lugatul muhaddis bi ilmi mustalah alhadith ta abu muaz tariq bin yudillah hafizahullah to mun tsaya ko kuma mun tsaya ne a cikin bayani akan alhadith alhadith sahih فهو الصحيح وبه قد يعنى فقد يصيب نسبة أو معنى ونشيني درسي نبقه إن شاء الله تعالى فلتي فهو الصحيح وبه قد يعنى فقد يصيب نسبة أو معنى وليس كل ما يصيح معنى عندهم حتما يصح مبنى وقيل ما يخف فيه الضبط فقد فهذا حسن ينحط لآخر المقبول لكن يرتقي إلى الصحيح بانضمام الطرق وقيل ما اعتراه ضعف هين وبانضمام مثله يحسن واختلفوا ولم يحققوه والمتقدمون أطلقوه على الصحيح وعلى الغرائب والمنكرات وعلى الأجائب من ثم لا يستشكل الجمع الذي قد وجدوه في كلام الترمذي وغيره من جمعه بين الحسن وغيره مما على أو قد وهل وقولهم هذا له أصل لا يستلزم ناصحة أو وصلا وقولهم هذا أصح متن أو سند في الباب ليس يعني ليس وهو الصحيح hadisin da yake gaba yancin sharuɗa da suka gabata shi yake kira da al-hadithu sahih shine naqlul adli sannan kuma ya zamo bayan an samu naqlul adli ittisalus sanad tamamud dhabti adamush shudud wa adamul illa al-qadiha to da hadisin da yake cewa wannan sharuɗa guda biyar shine zaka ce wannan hadisi sahihi don hadisin da ya rasa daya daga cikin wayannan sharuɗa to ba a kira ne da hadisi sahihi to sai ce wabihi shi sahihin nan qadiyuna ake nufi duk sanda kaje an ce hadisi sahihi to ana nufin wanda ya tara wayancan shuruɗin suka gabata amma kuma wannan shine asali amma wani lokaci wabihi da shi lafazin sahihin nan qadiyuna ana nufin ma qadiyu sifu nisbatan hadisin da ya inganta zuwa ga wani rawi muayyan ko wani malami muayyan mana akwai hadisin da gaba da sharuɗan can guda biyar tun daga farkon isnadi har zuwa ƙarshe ya cika su wannan shine asali akwai kuma wani hadisi zaka ga isnadin shi ya inganta ne kila daga malam wani zuwa malam wani zuwa malam wani amma daga kansa kuma zuwa wani kuma akwai matsala daga kansa akwai matsala kawai misali a ce an samu hadisi zuwa ga az-Zuhri ko Sufyanu Sauri ko Al-Hasan Al-Basri to daga nan farko zuwa gare shi ana iya lalaba a gai sinadin ya cika wancan sharuɗa amma daga kansa zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai a samu matsala kila ana iya samun irsali a matsayin shi na tabi to in yace hadisi yace ga wanda ya gaya masa in yace annabi ya faɗa ko ya aikata to sai a ce ina ya samu tunda shi bai zamani da annabi ba to wannan shi ake kira da ma yasihu nisbatan to wani lokaci malaman hadisi a littattafan su za su yi cewa haza sahihu suna nufin nisbatan bi ma'ana bi nisba zuwa ga wani malami shi yasa za ka ga wani lokaci kai sun ce maka sahihun mursal to suna nufin daga farkon rawi zuwa shi tabi'i wanda ya jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam magana amma daga kan shi rawi zuwa annabi akwai matsala saboda akwai irsali au ma'ana wani lokaci kuma suka ce haza hadisu sahih suna nufin ma'anarsa ba isnadi a littattafa sai ka sun ce haza hadisu sahih suna nufin ma'ana kamar al-Imam al-Bukhari kamar yadda al-Imam al-Tirmidhi ya kawo cikin littafinsa al-Ilmul Kabir yace ya tambaya al-Imam al-Bukhari kan hadisin al-Ba'd da aka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ma'un tahuru al-hilmu mai tato sai al-Imam al-Bukhari ya ce sahih to yana nufin ma'anarsa saboda hadisin ta fuskar isnadi bai tabbata ba a wurin shi shi al-Imam al-Bukhari kenan tun da yace sahih to ba yana nufin isnadin ma'anarsa ma'ana duk malamai sun karbi hukuncin ma'anar hadisi illa dai kawai an wani an wani an wani nan nan an ga samu aka zabo wannan matsala to akwai ire-iren wannan hadisi da dama za a ga ma'anarsu mai kyauci amma kuma a isnadi to kuma sai ka ga yawa kamar hadisi jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilayhi ma'anar haka al-ma'ana sahih amma wal isnad ghayr sahih to in kace hadisi sahih ne sai kace ma'ana la isnad domin isnad shi yana da illa to akwai ire-iren su da dama to shi sai yace amma ho ga ka'ida ta karshe na su ce sahihu suna nufin nisbatan ko su ce sahihu suna nufin ma'ana walaysa kullu ma yasihu ma'ana ba don hadisin da wai in ma'ana ce ta inganta ba idahumu a wurin kusa su malamai hatman yasihu mabana kuma ya zai isnadin shi wai tabbas ya inganta a Ibn Abdul Barr a littafinsa at-tamhid ya ce da yawa za ka samu hadisi ma'anarsa mai kyau ce amma kuma isnadin bai tabbata ba ana samun irin wannan da dama wakila an ce ما يخف فيه الضبط duk isnadin duk hadisin da yake isnadin shi akwai rawi wanda yake haddasa ta yi kasa ba cikakkiya ba ce taro yana da harda amma ba cikakkiya harda yawa zai iya haddace abu ya an neme shi bai iya kawo shi gaba ne kila cikin kashi goma ya ba da tara da rai to rabin nan da ya rage illa ce gare shi suka ce gare shi wannan yana sa hadisin shi ya rage matsayi saboda bai ya zama mabbu amma da an ba shi littafi ya haddace shi aka zo ya kawo shi gaba ɗaya ba kuskure kuma bai rage komai ba to wannan sai a ce yana da tamamu dabbu sai a ce to hadisin sai a sa shi layin hadisi sahihai amma in ya zan hadda akwai ta amma kuma ba cikakkiya ba to sai ce faqat kadai ba haza hasan to sai a ce hadisi ne hasan ya haddace hadisi 100 sai ya bada 99 bai bada wura ba to isnadi shi hasan ne ba za a ce in an same shi a isnadi wannan dalili sai ya sa a rage ma hadisin matsayi sai a dawo da shi manzila ta kasa gudan nan da bai kawo ba ke ya nuna hadda ce ba ta da a ba cikakkiya ba ce eh a hadisin dai da yaji don hadisin da ya ruwaito yanzu hukuncin su hasan 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 amma in ya kawo su gaba daya lafiya lau to ya ci gaba da jan sharuɗa dama ku fahimci sharuɗa ittisalu sanad al'adlu sannan tamamu dabbi tamam amma ya samu khifatu dabbi to ba a gara hadisi sahihi ba a gara hadisi sahihi wannan misali ne na ba ku don ku fahimci abinda ake nufi da khifatu dabbi to shi ne yace yanhaqtu sai hadisin yayi kasa li akhiril maqbul sai ya koma ga mataki shine na karshe na abinda za a iya karba na hadisi shine al-hadisul hasan da kaji an ce hadisi hasan to daga wannan manzila sai jiwa da hadisi ya ta manzila ta kole shine as-sihha in ya ci kawai ce sharuɗa biyar in an ga samu na kasu ta wannan jarabin sai a dawo da shi sauran sharuɗan duk akwai su adili ne bayan adili ne sannan hadisin ba shaz bane sannan hadisin ba mu'allal bane sannan isnadi ya sabu kawai wurin harda ne yake da rauni kaɗan kuma in yayi yawa kuma akwai matsala za a fada hukuncin shi nan gaba akwai harda amma tana da illa kaɗan to shi yake magana hasan to shi ne yace lakin sai dai kuma akwai wata hanya ta malamai shi hasan din nan akwai yadda za a yi kuma ya koma sahihi shi da yace yartaki yana hawa ila sahihi zuwa ga hadisi sahihi bin imamin turuti mun samu hadisi da irin wannan isnadi muka sake bahasi muka sake samu wani da irin wannan isnadi kila muka samu isnadi guda uku daban-daban wal ma'ana wahid hadisin dai ne amma isnadin daban-daban kuma kowane akwai wannan illa to sai a tara su sai a ce hadha hadisun sahihun bi majmu'i turuki ba a cewa sahihi kawai shi a sahihun bi majmu'i turuki amma itibari da hanya kwaya daya to ba zai koma sahihi ba sai an samu hanyoyin da suka kara masa karfi to su tarifin da suka wa hadisi hasan kenan wakilu wasu kuma suka ce ma'tarafu da'afun hayyin hadisin da rauni ya dan shige shi amma hayyin rauni mai sauki don hadisin da ko kuma isnadin da aka samu rawi da'ifi hayyin amma raunin nan kai yayi karfi mai sauki i'tarahu ya bujuro masa to su sun ce shine al-hadisul hasan amma dai wancan tarihi na farko shine al-mashhur to shi ma fa bin imami mislihi yuhassan bambance wannan tarihi da wancan shi wannan dama hadisin da ibi amma kuma raunin ba mai karfi ba ba mai karfi ba to misali yana da raunin harda shi rawi ne harda su tana da rauni amma kuma raunin bai ci karfin harda ba to shi ne sai a rarrana hadisinsa ko kuma a cikin rawi da akwai wani wanda yake a majhuli majhulul ayn ba a san shi ba to amma sai aka samu wani isnadi kuma da irin wannan isnadi duk isnadin yanzu ko ne la'akari da daidaikun su masu rauni to amma sai a tara su wuri guda sai su zamo hadisi hasan to wannan shi yake kira hadisun hasanun ligaili bi majmu'i turuki wannan hanya ita ce wasu malamai suka saha hadisin wanda suka saha hashi a talabul ilmi faridatun ala kulli muslim asalin hadisi duk isnadansa ba isnadin da ya tabbata A iya wannan lafazin shi wa muslima wannan babu ma riwaya ta zo da wannan kai babu ta wasu kawai da suka jefa ta daga sama to sai malamai suka tattara hanyoyin sa to suka ce to ya ƙara matsayi wasu ko malamai suka rora da shi kaba al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce wani hadisi kwaye la ya sahihu da sauran malamai na hadisi suna da yawa to sai ce wakhtalafu sun dai sabani akan menene hadisi hasan walam yuhaqqiqu ko ba su tsaya sun hakikance mun takamamman ma'ana menene hadisi hasan sun yi sabani mai yawa da sun karin bayani yana samun tadribun rawi na al-Imam Suyuti zaka karanta bayani sai ka ga shi yayin dogon bayani ya kawo maganganun malamai akan wannan matsala ko shariyar littafin sa al-Fiyatul Hadith ko al-Fiyatul Iraqi zaka samu cikakken bayani akan wannan wal mutaqaddimuna malamai magabata atlaquhu wa'incan magabata na farko suna idlakin hadisi hasan ala sahih akan sahihi an ga malaman hadisi suna kamar al-Imam Shafi shi yana da wannan ibara hadisi sahihi amma sai kaje ya ce hasan to ba yana nufin hasan ta fuskar isnadi ba kawai dai kila ko wata ma'ana ta shi ta birge shi ta matane sai ya ce mai hasan ba ta fuskar isnadi ba to hikimar ka maka wannan don kanka karanta wani hadisi da akwai hadisi da yake cikin as-sahihain muttafaqun alayhi iya ka inganci yana amma sai da al-Imam Shafi ya kira shi da hasan la'akari da ma'anar da ke ciki ba wai isnadi ba wa ala al-gharibi wani lokaci hadisi garibai al-ahadisul gariba malamai na jingina musu lafazin al-hasan shi ma ta fuskar ma'ana ba ta fuskar isnadi ba kai wal munkarati hadda hadisai ma munkarai hadisi munkar shi ne rawi ya saba rawi mai rauni ya saba ma alitacce su biyu ne wanga alitacce ne shi kuma ba sai kawai to amma sai ya saba ma sai to shi waye wannan mai rauni sai a kira ta da munka ba aiki da ita amma sika ya saba ma sika wanda ya fi shi zama sika to wannan shi ake kira da ashabu dukkan su amintattu ne amma shi ya yi riwaya ya saba ma wannan kuma bai kai wannan zama sika ba to sai a ce riwayar sa shafi ce amma inda ma da yi ne to sai a ce ruwa sai mun karaci ba za a karbe ta ba to wannan insha Allah ta'ala in mun zo misbahur rawi na Sheikh Abdullah Ngwan duk zai kawo mana misali eh insha Allah in mun gama shi shi za mu saka wannan dai musan istilahat to in mun shiga shi zai can ya kawo maka ta'arifi kuma ya baka misali mun kan sai ce maka kamar misalin ruwaya kaza to haka sai ce wa alal ajaib kai wani lokaci hadda hadisai mawdu'ai su ne ajaib sai ga yawa da sai ce hasan suna nufin ma'ana hu eh ba isnadi ba to shi yasa don kaka ce ashe wai dan kaga malami ya ce hadisi hasan a littafi to sai an tsaya halala ba wannan istilahat ne na al-mutaqaddim magabata ya rasu al-Imam Shafi al-Imam Ahmad da makamantansu sai ce min samma daga nan ne la yustashkaru ba za a samu rikici ba al-jam'u na tarawa tsakanin magana biyu allazi qali wajduhu wanda malamai sun ka same shi fi kalami Tirmidhi a cikin littafi al-Imam Tirmidhi kalma Tirmidhi ya zo da wani istilahi da ya kaito da shi sai kawo hadisi sai ya ce haza hadisun hasanun sahih ko haza hadisun hasanun gari tun yaya haka hadisi kuma hasan kuma sahih. To shi ne bi ma'ana ta wata fuska hasan ne, ta wata fuska kuma sahih. Shi ne da shi yana yi wa fuskar da yake hasan ta fuskar isnadi, ta fuskar isnadi ko kuma ta fuskar matani, amma ta fuskar isnadi sahihi ko kuma ta fuskar isnadi hasan, amma ta fuskar ma'ana matanin sa sakon da yake dauke da shi kuma sahihi. To shi yasa dai sai ya ce hasanun sahihi. To su sun samu rikici sun ce su ba su gane wa bai bilahi na ma na alibabun tirmidhi ba, Abu Isa at-Tirmidhi. To sai malamai sun ta ba su amsa cewa ai kalinsa an ga magabata suna ibilakin lafazin hasan akan hadisi wanda yake sahihi ko wanda ba sahihi ba, wa gairihi da wani tirmidhi min jam'ihi na tarawarsa bainal hasad wa gairi, tsakanin hasad da waninsa ko siha ko garaba, mimma ala daga cikin abin da ya daukaka auqadi wa had ko kuma wanda ya riga ya yi rauni, kamar yace hadisun gari hasanun garibun. Wa qauluhum, to yana yawa hadisa hatta a wurin sa bai inganta ba, yana nufin garibi a ta fuskar ainihin wato isnadinsa, hasan ta fuskar ma'ana ko kuma hasan ta fuskar isnadi, garibi ta fuskar saƙon da ya zo da shi abu ne wanda ba a saba da shi ba. Wa ƙauluhum, cewan malamai haza lahu aslun, in kana karanta littattafan na hadisi za ka ga malamai na yin amfani da wani lafazi sai kan ce ma haza lahu aslun, wannan hadisi lahu aslun fil mas'ala ko lahu aslun ko yana da asali. To me suke nufi? Shi ne yace la yastaziman nasihatan, to fadin su haka baya lizanta cewa hadisin sahihi, ma'ana yana da yana yiwa abin da suke nufi yana da wani asali da ya zo ta wata hanya ba wannan hanya ba, zai iya yiwa haka suke nufi. Au wasla, sannan ba lalle ba ne ya littafa cewa hadisin mausuli tun daga farkon isnadin sa zuwa ƙarshe, yana iya yiwa ma ya zama munqati' ko mursal. To in ka bi san ce lahu aslu, to yanzu aiki ya rage naka, sai ka je kai ta bibiyar isnadin hadisi. Wa qauluhum, wani lokaci kuma ce wasu hadha asahhu matanin, zaka san ce ma ka wannan shine mafi ingancin matani hadisan da aka rubuto da wannan ma'ana, to wannan matani shine asahhu. To shi ma wannan la yastalzimanna sihhatan, baya littata cewa hadisin isnadin shi ya inganta. Aw sanadin, wani lokaci sun ce ma kuma haza asahhul isnadi, haza asahhul isnadi fil babi ko bulugul maram kake karanta za ka ta gane wannan istilahi. To wannan baya lissu da cewa hadisi ya tabbata, a'a abinda suke nufi wai hanyoyin da suka zo na wannan riwaya, to wannan riwaya ita ta hada marama kamar hadisin salatu tasbih, yana da duru hanyoyi daban-daban. To hanya wadda ta fi dama dama ita ce hanyar ita Abdullahi ɗan Abbas zuwa ga mahaifinsa Abbas, ita ta fi dama dama. To irin ta 'yan malamai suka sake sun ce haza asahhul isnadi, ya zo hanya kaza ya zo hanya kaza, amma dai wannan isnadi ya fi dama. Aw fil bayi, kuma sun ce asahhu fil bayi, wannan hadisi to a babin mas'ala kaza shine mafi inganci sama ga sauran wa'anda an karbaito. To shine yace laisa ya'ani, wa'anda alfaz baya nufin akan cewa sai hatahu hadisi baya ya inganta. Sai ka kula da wa'annan alfaz, suna da matukar muhimmanci sosai. don haka ce ka karanta ka ce kaga an ce hadisin gaba isnadi shi ne mafi inganci to ba ana nufin wai isnadi ya inganta ba na yin an kwatanta shi da ire-iren sa da suka zo a mas'alat walil qabuli yutlaq to tsan da an ka ce hadisi maqbulun ne wani lokaci ana ilakin sai a ce da shi mahfuzun mahfuzun ma'ana an kiyaye shi kishiyarsa shaf shi ne kishiyar mahfuz aw ma'ruf kuma wani lokaci hadisi karɓaɓɓe ana kira ne da ma'ruf kishiyarsa munkar aw muttafaqun alayhi wani lokaci hadisi ya ruwaito shi kaje an ce ko muttafaqun alayhi ana nufin tsakanin al-imam al-bukhari da muslim ya ruwaito shi ta hanyarsa al-bukhari shi ma ya ruwaito shi ta tashi hanya tara ko ta hanya guda kowa ya ruwaito shi aw mushabbahatu wani lokaci kuma akan kira hadisi karɓaɓɓe al-mushabbahu al-mushabbahu mushabbahat hadisai da yawa aw qawi wani lokaci su ce masa qawiyyun to in kaje an ce hadisin nan qawiyyun ana nufin karɓaɓɓe aw hujjatun wani lokaci su ce maka hadisin nan hujjatun ma'ana shi kima karɓaɓɓe ne aw jayyidun wani lokaci su ce ma jayyid wasu istilahat duk a gurbin maram za ka same su to shi ma karɓaɓɓe ne aw mustawi ko kuma su ce maka wannan hadisi mustawi mai madaidaici aw mustaqim ko mustaqi aw ala shartihi ko kaje an ce rawahu fulan ala shartihi ma'ana ala shartil bukhari wa muslim ma'ana ana nufin wannan hadisi bukhari da muslim ba su ruwaice shi ba amma sharadin su da suka saka a cikin littattafan su guda biyu hadisin ya cika su illa kai wasu zo da shi a littafin su to shi ne sai a ce haza hadisin rawahu fulanu wa fulanu ala shartu shaykhain ko ala shartihima ko ala shartil bukhari wa muslim to in kaje an ce ma'ana ya cika sharuddan bukhari bai kawo shi ba ya cika sharuddan muslim kawai ya bai kawo shi ne a littafin sa ba aw sabit ko wani lokaci kaje an ce haza hadisun sabit to shi ma karɓaɓɓe ne aw salih ko wani lokaci kaje an ce maka salih hadisin nan salihu ne wa innama to abinda ake nufi da shartuhuma shartus sahihil muttafaq alayhi shartin hadisin da malamai da Bukhari da Muslim suka hadu akan sa inda ulama ko malamai ko su Muslim din da Bukhari ko su in dai an tabbata cewa sharadin da malami kaza ya sanya na sai ya tabbata sannan hadisi a wurin sa yake sahihi to sai aka samu wata riwaya ta cika wannan sharadin to za a ce wannan hadisin sharadin wani ya kammala sharadin wani wa qad sabaq hakika bayani ya riga ya gabata fa man arada duk wanda yake nufin ya kawo hadisi ma ala sharhihi ma wanda yake da sharadin Bukhari da Muslim ko wasu to ya ace sai ya zo bi ma isnaduhu ladayhi da hadisin da ko a wurin su in za a gitta musu wannan hadisi to laysa mu'allam ba abin illantawa bane a wurin su ba za a ce hadisin yana da illa ba ma'ana kace ce wannan hadisi yana da sharadin Bukhari da Muslim to sharadin sharadi na farko ya zan bai da illa a wurin su da yana da illa ga bai cika sharadin su don da su sharadin da suka sa na hadisi ittisalu sanad naqalu al-adli an al-adli sannan tamamu dabbi adamu shuzuz adamu al-illa da Imam Bukhari da Muslim sharadin da suka kafa ba hadisi sahihi kin to don hadisin da zaka kawo sai ya cika wannan sharuda sannan za a ce ya cika sharadin Bukhari da Muslim sannan qasada kuma sunnufi kawo isnadi. Kasada al-ikhraja, ma'ana sun nufi su fitar da shi bi suratul jam'i lahu, da sura ta haduwar su biyu akan riwaya din. Na abin da yake son ya nuna mana shi sahih al-bukhari da muslim kala kala ne. Akwai abin da ake kira al-umadu a cikin sahih al-bukhari, ko kuma al-ihtijaj. Al-ihtijaj shine matakin farko, shine hadisin da Imam Bukhari zai kawo a matsayin hujja. To za a ganshi da cikakken isnadinsa zai kawo shi, kuma shi zai fara kawo. To wannan shi ya cika sharadin sahih al-Bukhari. Duk hadisin da ka gani a wannan layin sahihi. Shi yasa ya kira littafin al-Jami'us Al-Jami'ul Musnad as-Sahih. Banda wannan sannan akwai abin da ake kira da ash-shawahid. Su kuma ash-shawahid shine mataki na biyu. Shine ya kawo hadisin dan ya karfafi wancan da ya fara kawo a farko. Dan ya nuna maka ba hanya nan da na fara kawo ba ita dai an ka samu ba, akwai hanya kaza da kaza da kaza da kaza. To wannan ash-shawahid kenan. Sannan akwai al-mutaba'at, shine mataki na uku. Al-mutaba'at duk zamu karanta su a nan. Shine riwayar da ya kawo can cikin al-ihtijaj. To sai sake dawowa nan cikin al-mutaba'at, ya kawo ta ta hanyar wani malami daban amma da hadisi iri daya. Kila ɗaliban abokai ne ko malaman abokai ne sun yi karatu gun wani malami, kowa sai ya rawaito hadisi, shi wannan ya rawaito wancan ba ya rawaito, kuma hadisi dai sun karanta. To wannan ana karanta da mutaba, sai a ce taba a fulani. Sannan akwai al-mu'allaqat, su ne hadisan da Imam Bukhari zaka ga ya kawo su galiban ƙarshe, za a ga bai cika kawo musu isnadi ba. Wasu lokutan kuma yakan buɗe babin littafi don ya yi tarjaman abinda littafin ya kunsa ko babi, shi ne zai kawo maka hadisi babu isnadi, kawai ce maka ƙala Abu Huraira ƙala sallallahu alaihi wasallam. To tun daga al-mutaba'at da ash-shawahid da al-mu'allaqat ana iya samun riwaya mai rauni a cikin sahih al-Bukhari, amma cikin al-ihtijaj ba a samun mai rauni. In ka ji malamai sun ce sahih al-Bukhari sahihi ne, to abinda suke nufi kenan, suna nufin hadisin da ya zo cikin al-ihtijaj shi ya cika sharadin Bukhari a sahihinsa. Amma don kana hadisi yana da illa, to su ne galibi al-imamu dar al-qutni ya dan soki Bukhari cikin su a cikin littafin sa al-ilzamat wa tatabbu, suna ya dan dauka ce to wannan hadisi duk da yazo a Bukhari yana da matsala, duk da yazo a Muslim yana da matsala. Kuma cikin su ne a Shaykhul Albani rahimahullah ya rauna da wasu hadisai ba su wuce uku ko hudu ba. To su cikin su ana iya samun bari, amma cikin al-ihtijaj ba a samun bari. Kuma dama su waɗanda ba sa kamar ba su cikin littafin Bukhari da ash-shawahid da al-mutaba'at da al-mu'allaqat, wannan asalin ba sa cikin Bukhari. Tushe sa in ka ɗauko hadisi cikin ash-shawahid ko al-mutaba'at ko al-mu'allaqat, to baka cewa ɗaya rawahul Bukhari ka ci. Dole sai ka ce rawahul Bukhari fi shawahid, rawahul Bukhari fi al-mutaba'at, rawahul Bukhari ta'liqan. Bai yiwuwa ɗaya ka ce rawahul Bukhari ko a kharajah al-Bukhari ko Muslim. To wannan shi ne da yawa abin da wasu suka ne. wadda matsala ce mai zurfin kanta sai wanda ya tsaya ya karanta Bukhari da isnadin ya zauna wajen malamai su kai mai bayani to sai ka samu sojan ya su kai ta suka tun kan shi al-Imam Ad-Darimi ya zai taba Bukhari da Muslim gashi an ce duk duniya ta yi ijma'i akan cewa sahihai duk da wasu wurare al-Imam Bukhari ya fi shi gaskiya ya fi shi gaskiya abinda al-Imam Bukhari ya kawo shi ne bai zama daidai sannan shi kan shi a Shaykhul Albani duka-duka hadisan nan ba su wuce biyu ba zuwa uku waɗanda ya yi magana a kai su kuma ba sa cikin al-Umda ba sa cikin al-Jami'u Sahih ba sa cikin littafin Bukhari ya kawo su dai wala Allah shahidan li riwayatika ko mutaba'atan li riwayatika na ba garan gani wannan yana da kyau a fahimci wannan to shi yasa in ka ce mana Bukhari ya ruwaito hadisai mu ce maka a ina a ina to wani bai ma san Bukhari kashi-kashi na ba a gani to wannan sai an zo cikin Bukhari din sai a yi ta ba da misali to kaga hadisin nan Imam Bukhari ya kawo shi ne shahida ba ihtijajan ba in ya kawo hadisi ihtijajan ma'ana danshi hujja kan tabbatuwar abu kaza ko kore abuwar kaza to wannan shi ne sahihul Bukhari amma wanda ba wannan ba a kira da sahihul Bukhari illa bit taqayyidi sai an sa qaidi ba shi ba wai da kamu da Bukhari ɗauka hadisi ne na zafi ka je ka yi aiki kai ka je wajen malamai su wata maka ce to wannan hadisi yana wani layi don kai ba ko ka karanta kai ba ka iya gane tunda wannan bayanan ba wai rubuce suke cikin Bukhari ba malamai ne su za su yi maka bayani kamar yadda in mun zo karanta wasu littattafai za ka ga misalan da muke kawowa babu su a littafi nemo su ne za a yi da kai kai kaɗai za ka iya karanta ba za ka iya yi shi su ba to kawai misali haka ne da su littattafan kuma galiban hatta su a shawahid ɗin da al-mutaba'atu ɗin da al-mu'allaqatu ɗin ba za ka samu wasu marwaita waɗanda za ka ji an ce an soki marwaitan su kamar muni ba galibi ma za ka ga kurakurai ne marwaitan ke ga abinda addini wajen ruwa sai su ruwaito sabaninsa kuskure na gafara ko mantuwa ko rauni kaɗan amma yana a ce cikin Bukhari akwai rawi mudallis ko majhulul hal ko munkarul hadis babu wannan shi hatta cikin ash-shawahidin da al-mutawaqqit da al-mu'allaqat to ita ma mu'allaqat sun kasa ta gida biyu wata yakan kawo ta bi sigatul jazm wata yakan kawo ta bi sigatul tamri su ka su kashi biyu ne su ma wani lokaci za ka je ɗaya ya ce maka kila kaza 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 kila annabi to duk hadisin da ka ga ya haka ba isnadi sannan kuma ya an shi ya shafe isnadin kuma ya kawo siga ta mabniyul lil ma'ani to wannan ishara kan cewa hadisin bai tabbata ba yana da yan matsala a wurin to wannan bai cikin Bukhari bai cikin Bukhari amma in ka ce ya ce kala ko sabata ko zakara ko warada to wannan bi sigatul jazm kenan to wannan kodan mu'allaq ne ya inganta abin da yasa bai kawo shi da isnadi ba bai cika sharuɗan sa ba to shi yasa sai shi goge isnadi amma tun da kaman mene wurin malamai to sai kawo shi da sila ta jazm to shi ma wannan ba za ka ce yana cikin Bukhari ba al-ihtijaj su kadai ne sai Bukhari shine dama wannan littafin al-jami'ul musnad as-sahih agan al-jami' al-musnad in kaga hadisi bai da isnadi a Bukhari to ba hadisin Bukhari bane as-sahih sai ya cika sharuɗin sahiha a wurin sa. In bai cika sharuɗin sahiha a wurin sa ba, bai cikin sahihul Bukhari. To Allah ya sa mu gani. Wannan an fahimci wannan ko? To shi ne yace bi suratul jami'i lahu ihtijaja. Yazan Bukhari ya kawo, Muslim ma ya kawo, kuma duk sun haɗu akan hadisi, kuma sun kawo shi da ihtijaja a matsayin hujja. To wannan shi a hadisi muttafaqun alayhi. In Muslim ya kawo shi ihtijaja, shi kuma Bukhari ya kawo shi shahida, to hadisi ba muttafaqun alayhi ba. To a kiyaye wannan. A Bukhari ya kawo shi ihtijaja, Muslim ma ya kawo shi ihtijaja, to haza shine muttafaqun alayhi. Kaga ita muttafaqun alayhi ne yana buƙatar ka san me take nufi. Musamman yanzu da an samu ƴan hawan ƙawar ga ilimi. Wa kullu ma an sifatil maqbuli qad in haqqa. To duk hadisin da ya sauka daga barin siffar hadisi maqbuli, to fa huwa al khabaru alladhi yurad, shine hadisin da ake jifa da shi. Duk hadisin da bai kai ga martaba ta hasan ba, to ba a karbar sa, ba a cewa wannan hadisi za a aiki da shi ko za ka yi hujja da shi. Ba ka kawo hadisi kai hujja da shi dole sai ya cika shari'a. Wa shartu fi naqli sihhatu sanad min ghairi qadihi li shari'in warid. Sharadin hujja da naqli nassi shine awwalu shay sihhatul islam. Sihhatul islam. Wa aziz zakai ko tafsiri zakai ko khutuba zakai, duk abin da zakai in dai zaka kawo hadisi to ka tabbatar da isnadin sahihi. Kuma isnadin sai bai inganta ba, to sai ka fada, sai ka yi bayani.
Ba
shi wasukutu alal hadis dhaif la yajuz, sai dai inda isnadi ka kawo shi. In hadisi bai tabbata ba, ka kawo shi da isnadi, to wannan ba sai ka yi magana ba, ta yin kaɗai ka gama aikinka. Shi in ya zo ya binciki isnadi, amma in ka shaye isnadi to dole ka yi bayanin hukunci. Fa yujibuna radda, to suna wajabta a yi watsi da hadisi lil ahadi, wanda ya zo ta hanyar ɗaiɗaiku ba ta hanyar taɓatuli ba, amma saboda liɓa'ani, saboda ya an samu suka, ya an samu suka ga isnadi ko matai, au saqtin min al-isnadi, ko kuma isnadin ya katse. Wani rawi ya balle, to wannan yana sa a soki hadisi, ko kuma isnadin fihi nakara, ma'anarsa ta zo tana ƙoƙarin tunkuɗe kila wani tushe na musulunci. To nan za mu dakata insha Allah ta'ala. Idan mun yi sallah sai mu dora da alfiyar tauhid. Muna so mu yi kokari ya zan kone littafi ya samu darasi biyu insha Allah ta'ala, mu samu dai karatun ya dan ja. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.